بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ونن سافيا ترانر أصبر يو شاشدا غوطا صفر شكرا تدبو لتري حدود أربعين دا تقوص bayin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 1 ga watan August 2026, daga wannan masallaci mai albarka, wato babban masallacin anguwar Garki area 8 da kenan yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin darussan mu tare da iyaye mata wanda muka saba yin su wata wata insha Allah. A matashiyar tattaunawar mu a wannan safiya mai albarka insha Allah shine al-baitul muslim, gidan musulmi, shin wuri ne na natsuwa ko ko wuri ne na jayayya? Gidan musulmi tsakanin natsuwa da jayayya, wannan matashiya abin take nuni zuwa gare shi shine shi gida yana matsayin mataki na farko, unit na farko na hada al'umma. Duk wani mutum da ka gani yana dangantuwa zuwa ga wani gida ne, inda aka haife shi, ko inda yake rayuwa, ko inda aka auro ta, ko inda ake zamantakewa. Daga nan ne mutane suke fitowa su harhadu su ƙara yawa har su samar da al'umma. Sannan Allah madaukakin sarki a cikin fadinsa da yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, suratul nur, rumi, suratul rumi. Allah ya ce yana daga cikin alamu da Allah ya sanya muku da za ku dau izina shine ya halitta muku mata daga jinsu, kuma ya sanya tsakankaninku ya sanya wato sai ce litaskunu ilaiha, don ku samu natsuwa tare da su. To mu kula da kyau, sai da Allah ya ambaci natsuwa a matsayin sababin da ya sa ya hukunta a dinga auratayya. Da haka gidajenmu wurare ne wanda daga cikin mafi muhimmancin manufar kafa gidan aure shine samun natsuwa. Kafin a kai ga maganan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kauna da tausayi, kafin a kai gare su sai da aka yi magana akan natsuwa tsakankanin ma'aurata. Kuma da za a tambayi kowane mutum ɗaya daga cikinmu, sawa'un wanda muke tare da ku a nan yanzu kai tsaye, ko wanda suke jinmu daga nesa ko daga baya, da za a tambayi kowa a cikinmu musamman iyayenmu mata, a ce menene buri mafi girma da kike nema a rayuwa? Ta tabbatar a ciki mace za ta ce tana so ta samu gida wanda yake akwai kwanciyar hankali, miji wanda yake na tsatse da suke fahimtar juna, da ƴaƴa wanda suke masu biyayya. Kowace mace tana fatan baitan hadi'an wa zawjan mutma'innan wa abna'an salihin, gida na tsatse da miji wanda yake mai daɗin zama, ba hutu ko furɗaɗe ba, sannan da ƴaƴa na gari. Ba haka ba ne? Kowa na son wannan. Saboda haka ita natsuwa kuma ba wai kamar kuɗi ne da ake tarawa, ko shi gida da ake ginawa, ko aiki da ake yi, ko sana'a ba. A'a, wani abu ne wanda ake gina shi yau da kullum har a kai gare shi. Sai dai abin ban takaici kuma wanda yake waƙi ne shine da dama daga cikin gidajen da muke rayuwa a cikin su ka iya ginin gida lafiyayye ginanne amma dukkanin abinda ake bukata na gini tun daga kan ginin da fadin sa da irin kayan alatun da ke cikin sa da irin wadatar da mutanen gidan suke da ita wannan ka ganshi daga gefe sai baka sha'awa zai burge ka zaka yi fatan ina kai maka samu irin shi zaka yi fatan ina kai maka samu miji irin wannan zai gina miki irin wannan gidan amma da dama daga cikin mutanen gidan suna rayuwa cikin kalak cikin damuwa da depression wasu ba sa iya bacci sai sun sha kwaya wasu suna Allah wadarai da halin da suke ciki wasu suna fatan ina ma da su koma ba su da komai amma natsuwar su ta dawo musu kuma wannan duka a sakamakon rigingimu da fitintunu da bala'o'i da suka yawa ko da kaga mutum yana murmushi ko kaga mutum wacce tana murmushi ko tana yaƙi ko ta ci kwalliya ko ta fito cikin jama'a to amma dai a ƙarƙashi akwai wani kalakun dafin akwai wani concealed depression da take fama da shi ina faɗan wannan ne an tajribatu cewa muna jin labarai muna ganin abubuwa ana mana tambayoyi malamanmu suna fuskantar wato a ƙalubale na ƙoƙarin warware wa mutane ire-iren waɗannan damuwoyi to shi ne nake ganin bari mu wata tambaya da ƙoƙarin mu ga ko za mu iya samun mata amsa tambaya ita ce yaya aka yi gidajenmu suka canza daga wuraren samun natsuwa zuwa farfajiyar rigima da yake kawo yawan rigingimu har wani ya kasa shiga gidansa sai dare ya raba sai ya tabbata mata shi ta yi bacci da yake kawo rigingimu da za ka ji an kashe miji ko an sa mai guba da yake kawo rigingimu da za ka ji kullum an yi saki ko an yi ɓatanci da yake kawo rigingimu da kullum sai wani ya shiga tsakani ko dai dangi ko waliyai ko abokai ko malamai ko makwabta ko kuma uwa uba ma yanzu yan comment wata zai ta saka labarin rigingimin gidan mijinta ta ce don Allah tana so a bata shawara ko namiji zai faɗi rigingimin da suke da matarsa wallahi matata tana yin kaza 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 don Allah a bani shawara masu ba shawara nan ko ba kowa bane illa ga magarin mutane kowane kare da doki to da aka taba dan abin da ransu yake so wasu ma su mai da abin zolaya wasu su mai izgiri wasu su ce tayi kaza ko kar tayi kaza me yake kawo irin wannan takwakiyar zamu yi wannan tambaya ne don mu iya tashkhisin matsala wato mu iya diagnosing din issue din dan mu san wani shawara zamu ba juna abu na farko shine ya kamata mu tambaya mu ce wai me yasa Allah ya halicci mutane ya kaddara musu wannan sunna ta auratayya da Allah ya so sai ba mutane kamar yadda ya bar sauran halittu ba ruwansu da aure tunda kuma biologically mutane za su iya reproducing junansu kuma ba aure inda sun yi mu'amalar jinsi za su iya reproducing so a reproduction na ɗan adam aure ba sharaɗi ba ne it's a biological process ɗabi'a ce wanda duk inda aka gamu idan Allah ya kaddara ƙwai ya haɗu da maniyin da zai fertilizer ɗinsa za a iya haifar da halitta kamar yadda duk wanda yake da garken dabbobi ya san haka za su ci gaba da haihuwa suna ƙaruwa arzikinka na yauƙaƙa amma me yasa Allah ya sanya mu cewa bai yadda mu ƙara yawan jinsinmu ba sai a cikin da'irar aure sai da duk wanda ya fita daga wannan da'irar ya je ya haihu to ya yi babban saƙo ya yi babban zunubi cikin manyan zunubai kuma za mu ga cewa wannan zunubin shi'umcin shi har sai ya bi ɗan da aka haifa wanda a gurin Allah ba shi da laifi domin shi ba shi ya zaɓa wa kanshi wannan ba to me yasa kamar yadda na ambata mu kula da kyau cewa Allah ya yi da Allah ya ce ni taskunu ilaiha don ku natsu da matanku da aka gidan musulmi ba kamar hotel ne kawai za ka kwana ka tashi ba ba kuma kamar restaurant ne za ka shiga ka ci abinci ka wuce ba
ba kuma kamar majalisa ne kawai da za a zauna a yi fira kawai daga nan kuma an gama ba. A'a, wani permanent waje ne wanda ke ɗauke da abubuwa da yawa da suke haifar da natsuwa, da suke gina al'umma, da suke tarbiyyar ƴaƴa. Saboda haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Da haka ita al-mawadda ana so ta kasance ne a farkon al'amari. Mawadda ta kasance a farkon al'amari lokacin da ake tsananin ƙaunar juna. Sannan rahama kuma ta biyo baya a lokacin ko dai rashin lafiya ko raunin ƙauna ko bayan shekaru ko cikin lokacin saɓani. Amma ita sakina natsuwa ana son ta a koda yaushe. Saboda idan mace bata nutsu ba, to ba za ta iya ba da gudunmawar da ake so ta bayar a cikin wannan rayuwar ba. Idan mace ta rasa nutsuwar da take bukata daga mai gidanta, to za ta iya zama wani abu daban. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta faɗa yana cewa a yi wa mata abu mata a sannu. Ya ce kuma rifqan bil qawarir, a lallaɓa mata kada su je su fashe kamar tangaram. Domin duk matar da ka gani cikin wata gagarumar damuwa, ko kaga ta rikice ta zama wata bokararriya, don ka bibiyi sawu za ka ga cewa wannan abin da take yi reaction ne, wato tasirin wani abu ne da wani namiji na zalunci, ko dai uba ko miji ko saurayi ko bazawari ko ɗa ko wani abu makamancin haka, ya danganta. Shi ne zai sa ta zama ƴar kishin mata da ake cewa feminist, ko ta shiga zuwa gumboka, ko ta kama shaye-shaye, ko ta zama ƴar maɗugo, ko ta bi maza na waje, ko ta ƙi aure, ko ta tsani komai. Duk wannan abin da naka ji wasu mata suna yi wanda ke sa a yi ta Allah wadare da su, tunda ba daidai ba ne abin. Amma in ka bibi sawun za ka tarar cewa zai rasa alaƙa da wani laifi ko wani rashin kirki da wani namiji ya mata, har ya ƙure haƙurinta sai ta fice daga matantaka ta zama wani abu daban. So ba za mu so a ci gaba da samun ‘ya’yanmu mata da ƙannenmu mata da sauran al’umma suna zama irin haka ba, wajibi ne a ɗau mataki na gyara. Saboda haka akwai as-sakina, akwai al-mawadda, akwai ar-rahma. Duka waɗannan factors ne da ake buƙatarsu a cikin gidan aure: ƙauna, soyayya, da kuma tausayi da kyautatawa, sannan kuma da samun natsuwa. Kuma duka waɗannan suna ƙarshen abin da Allah yake cewa wa ashiruhunna bil ma'rufi, ku rayu da su a bisa abin da ya dace da shari'a da mutunci. To abu na farko kenan, Allah ya halicci gidan aure don a samu natsuwa, don a iya tarbiyyar yara, don a dace da kyakkyawan muhalli. Abu na biyu shine menene mafarin jayayya da rigima irin wadda ke faruwa a yanzu da muke gani, wato menene sababban da suke yawan jawo rigingimu da jayayya da kace nace tsakanin mai gida da matarsa, har a kai ga ana surutu wa juna, ana faɗa wa juna baƙaƙen maganganu, wani har da ashariya, wani har a kai duka, wani har a yaɗa kowa ya ji labari me ke kawo haka. Abu na farko shine ghiyabul hiwar, rashin samuwar dialogue, rashin yin maganganu na fahimtar juna. Miji da mata suna rayuwa a gida ɗaya, su kwana a ɗaki ɗaya, amma ba sa tattauna tsakankaninsu game da abin da ba su fahimta daga juna ba. Kawai kowa sai ya ɗauka cewa dole ɗayan ya fahimce shi automatically ba tare da ya faɗi me yake so. Akwai mijin da kwata-kwata shi kawai abin da ya ɗauka dole a gane me yake nufi, ko ba zai magana ba. Akwai matar da in aka ce in ma ba a gane abin take nufi ba, to wani laifi ne akan laifi, wato wani tai fushi. Mijin bai gane ta yi fushi ba, to yanzu ya yi laifi guda biyu: laifin da ya jawo fushin da kuma laifin rashin gane ta yi fushi. Sai tai fushi na uku. Ba ga iyayen mata suke yi ba, ya yi mata laifi bai san ya yi laifin ba, kuma yanzu da gari ya waye ta kwana a kule da shi, sai ta lura cewa bai ma gane ba, to yanzu ya yi wani laifi, shi ne laifin rashin gane fushin da take da shi, ba madara da an gane ba. Akwai mutum da yana tsammanin kawai a san cewa yau ga irin abin da yake so ya ci, kuma ba zai faɗa ba, ko in ba a yi ba an yi laifi. To kaga akwai abin da ake ce ma wato al'amalu bil mustahil, wato aiki da abin da ba zai yi ba. Zai yiwuwa ka ce ga dokar da kake so a bi, kuma baka sa dokar ba. Kamar yanzu ne akan titi din nan, inda ake so mutum ya tsaya an sa danja, an sa traffic light, kuma a daidai lokacin da ake so mutum ya tsaya za a sa mishi kalar da za ta nuna ana so ya tsaya. Amma idan babu wannan traffic light din a wajen, kuma sai aka ce ai ana nufin ka tsaya a nan ka kauce, kaga ba yiwuwa mutum adalci ba. To yanzu mana cewa duk kan da aka samu wata takwakiya ko wani saɓani a tattauna da juna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da dukkanin girma da darajar da Allah ya yi masa. Allah bai halicci wani ɗan adam mai daraja kamar sa ba, yakan zauna da matansa ya fira da su, ya saurare su, su faɗi ƙorafinsu, ya ba su amsa, ya yi musu bayanin yadda abu yake. To duk girmanka, duk matsayinka, duk muƙaminka, da yadda ake ganin ka a cikin mutane, ai baka kama kufarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan ne za a ce kai saboda babba ne kai a cikin al'umma, wai kai baka sauraron matan gidanka, ba yadda za a yi wai kai ai magana da kai. Haga baka dauko tsari mai kyau ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta yi magana, ya ce mata ai kaza ne, ta sake yin magana ya ce mata ai kaza ne, sai kanta na ciwo ya ce da Allah ke kin cika raki, ni zan miki magani, kuma idan ma kin mutu ne matsalaki, ni zan miki wanka ne miki sallah na sake a kabari. Sai eh dama ka makusa ne mutu ai kai wani auren, sai ya murmushi kawai rabu da ita. Haga sun yi dialogue, sun yi rigima da Fatima, ya zo yana shiga tsakankaninsu tana cewa eh yanzu kai kana goyon bayan ƴaƙa kenan ko, ya ce a ni tsakanina da ke kamar tsakanin Abu Zar'in ne da Ummu Zar'in. Ta ce suwaye kuma Abu Zar'in da Ummu Zar'in? Ya ce wasu mutane ne ma'aurata, kinji labarinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ita mata dogon labari, yana na cikin Sahih Muslim hadisi dogo wanda aka sanar da suna hadisi Ummu Zar'in. Za ku yi tunawa mun taɓa yin wani darasi takaitacce a kansa. So da haka ana buƙatar alhiwar, dialogue, magana ta fahimtar juna, ba magana ta yin tsawa ko zagi ko gori ko ashariya ko cin mutunci ko mummunan abatu ba, a magana ta fahimtar juna, kowa ya faɗi ra'ayin shi ba tare da an wulakanta juna ba. Wannan abun lura ne. Abu na biyu da ke kawo saɓani shine alkalimatul jariha, zance na ɓatanci, zance mummuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqatu, kalma mai daɗi da zaka faɗa wa ɗan uwanka ko abokin zamanka sadaka ce, tana da lada. To da haka mu kiyayi shaɗal da baka da sakin zance wanda muka san zai iya sosa zuciyar abokin rayuwarmu. Kalma ɗaya tana iya ta lalata tunani, kalma ɗaya tana iya ta busar da zuciya, kalma ɗaya tana iya ta tsinka igiyar ƙauna ta tsawon shekaru. Ba wuce ya gaskiya da yake cewa magana zarar gunu, in ta fito ba ta komawa. Ku ki kiyaye kalmar da ake faɗa wa mai gida, kai ma ka kiyaye kalmar da ake faɗa wa uwar gida wadda za ta zama sanadiyyar lalacewa alaƙar. Da haka dole ne mu dinga tauna abin da za mu faɗa, kan mu zama kamar wato wanda ba mu da ƙwaƙwalwa a cikin kanmu, kan mu dinga faɗan magana wadda za mu zo mu daɗe muna so mu ba da uzurinmu a rasa gane uzurinmu. Za ka ga wani lokaci sai ai ma tambaya mutum ya ce wallahi malam muna zaune da matata kawai ta ce min kaza, yanzu malam wannan ya dace kenan? Wato har yana binciken ma wani hukunci zai mata, ko kuma ita musamman mace za ka ji tana ambaton cewa ai lokaci kaza ma ka ce kaza, nan nan ma ka yi mini gori kaza. Mutum ya mace shi gori cewa ya ce ai wani ya ce wai ai ke dan kin samu ma na taimaka miki na aure ki, duk ba sai da ƙawayenki sun gama aure kina gida ba? Ko yi mata gorin cewa iyayenki ne fa suka tallata miki? ko kuma jibeki da Allah san da na aure ki aure ka gidanku haka kike ba arama kike da yin wajibi kike ba eh wannan kalmomin da mutum zai fada yana ganin kaman kalma ce adira za ta iya lalata alaka aure da ke tsakaninsa da iyalinsa saboda mu kula da biyu kenan na uku tadakhul al-akhirin third party interference kusan da ake wata dama da shi zaman aure dole akwai sabani a cikin sa akwai rashin fahimta to amma ayi ayi taka tsantsan da sanya third party wani mutum daban a cikin auren wani aboki ko wani wanda zai wasu kawaye da sauransu abinda ake so ke da shi ku yanka ku birne tare da juna a kiyayi sanya ƴan anguwa ko ƴan cikin group na WhatsApp a cikin rigimar aure tayu a cikin group din nan akwai wata da dama tana jin bakin cikin zaman lafiyar da yake da mutane da ke sani tayi akwai wata wadda take tana da mummunan tunani tayi akwai wani ne kambun baka wanda ya faɗi mummunan magana sai ta biki sannan so da dama miji da mata suna iya surikici su shirya su zauna lafiya su cigaba da zaman su amma su waɗancan da gefe suna nan suna kallon su da rikici ya so nawa ne mace za ta kai ƙarin mijinta cikin ƙawaye su ba ta mugunyar shawara ta yi aiki da shawarar ta dawo tana musu Allah ya isa ko kuma ta ƙi bin shawarar daga nan ta dinga musu kallon mutanen banza cewa shi kusa su zuga bayan sun shirya tsaf da mijinta ta kwashe labarin ta ce lokacin da muka yi rigima da kai wanta ta ce kaza wanta ma ta ce kaza in daɗi ya zama zama ya daɗi sai a ce da miji sannu baba ba abin da ba za a gane wannan kuma bai hana abin da Allah ya faɗa na cewa wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma idan aka ji tsoron sabani rikici ya kai ya kawo tsakanin ma'aurata Allah ya ce to a kira mutum mai hankali da iya hukunci a cikin danginta da mutum mai hankali da iya hukunci a cikin danginsa su zauna da su a yi musu sulhu to kun ga wannan masu hankali aka ce a kira ya bambanta da abin da kuke yi kamar yadda na ambata sai mace ta ɗauki rigimar cikin gidanta ta je ta saka a wani group na sama da mutum 40,000 wai shi sirrin ya mace ko sirrin zamantakewa ko ku zo mu tattauna ga sunan da suna iri daban-daban sai a je a sa wai please hide my ID dan Allah a ɓoye sunana sai ta faɗi duka sirrorin mijinta sirrorin mu'amala ko sirrorin zamantakewa ya za a yi wannan kunzumin mutane 40,000 wanda mafi yawansu marasa hankali mafi yawa mutane iri uku akwai mahaukata akwai masu hankali akwai marasa hankali mahaukaci shine wanda ya riga ya birkice yanda yake da disorder wanda yake bin titi ko wanda yake asibitin mahaukata wannan sananne ne ba wanda yake kula tashi sannan marasa hankali sune mutane wanda suke cikin riga ta mutunci amma kwakwalwarsu ba ta da wani seti su suka fi kowa yawa in kai mu'amala da mutane za ka wafi wasu masu hankali akwai kuma kaɗan masu hankali su ne kaɗan ba su ka 20% ba a cikin mutane su ne ulil ahlami wan nuha su ne ashabun ra'ayi masu kaifin basira da tunani da za su iya ba da shawara a cikin mutane kaɗan ne jama'a so din da kaga taron gangan kon mutane a cikin wani group na WhatsApp ko wani group na Facebook ke dauka kawai mafi yawan mutanen kawai ba su da hankali ba su da ilimi ba su san yau da gobe ba wasu ƙananan yara ne wasu masu shaye-shaye ne wasu zawarawa ne wasu ma aljanu ne ma hala ba masu kusa yau akwai account da yawa na mutane da ba masu kusa yau suke da shi ba za ka gama yawo a garin nan ba za ka gane waye ne wannan account ɗin abinda yake cewa boss account suna nan da yawa so ya za ki ɗauki matsalaki ki kai cikin wannan tarayyar ta mutane masu yawa ka ya za su baki shawara ta gani kuma inda za ki karanta comment 10-20 sai kin ga saɓani na ra'ayi kala daban-daban sai kin ga wajen ra'ayi kala 5 wannan ya ce a yi gabas wannan ya ce a yi yamma wannan ya ce a yi kudu wannan ya ce a yi arewa wannan ya ce a tsaya cik haka to ne za a ɗauka kenan saboda ku daina kai damuwar gidajen auren ku cikin group na WhatsApp ko kuma a samu wata takaddara ita ta kasa zaman aure amma ta kafa group na ba da shawara ko kuma ana kiranta wani gidan radio ko gidan TV don ta ba da shawara aure kuma shekara ta 18 kaman ta aure bazawara ce tana sai da ranta da rayuwarta tana so duk abu gaba ɗaya halima to wannan yana kawo matsala shine shigar da mutane third party cikin rigingimu na hudu sai kuma social media shine dai wannan magana da muke wato ta fuskar yadda influencer da ake cewa wato masu tasiri suka dauke tunanin mutane da fina-finai da labarai da ake ji da sauran zantuka da muke gani muke jin labari a social media ma'ana yanzu wata tana zaune da mijinta tana ta hakuri da shi sai wata rana kawai ta ji labarin ga wata da ke da irin case ɗinta ko dai in real life ko a film ita ta kashe mijin ta ce yawwa to wannan ni ma barin kashe kawai wai tana ganin ta samu solution ko a samu wata wadda ta riga ta kwashe kayanta daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafa mata kungiya wai tana zuga su ga yadda ake casa maza wannan duka ba inda zai kai mutane illa halaka abu na biyar shine karancin hakuri kun ga hakurin nan da tun da iyayenmu suke gaya ma junansu wanda kakanninmu suka gaya ma iyayenmu cewa ayi hakuri ayi hakuri to wallahi ba za a yi tun da wannan mabayi duk wanda ka gani ya samu wani ba duniya sai dai hakuri hakanan a lahira ma sai an yi hakuri al-imamu ibn al-qayyim littafi guda yayin suna uddatus sabirin wato bayani akan tanadin da Allah ya yi ma masu hakuri ya bayani akan masu hakuri kala daban-daban daga cikin hakurin da zai amfani mutum shine hakuri da bin Allah alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan cewa wanda yake yin alula lokacin sanyi ya yi ta yadda ya kamata ya zuba ruwa sosai yana da babban lada wanda ke fitowa ya zo sallah da asubahi yana sanya bacci yana da babban lada wanda ya haƙura ya yi azumi yana da lada wanda ya haƙura ya ɗauki dukiyarsa ya sadaka yana da lada to haka wanda ta haƙura ita ma a gidan aurenta ta tana cewa wannan gidan auren gidan samun aljanna ne tana da lada dan Allah ya tashi yabon wanda ya ba su daraja me yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabr muka sanya su suka zama jagorori masu shiryatawa da umarninmu sai Allah ya ce saboda hakurin da suka yi sai an yi hakuri to abin takeici a yanzu shine ana nuna mata cewa zaman aure ba zaman hakuri bane zaman tit for tat gaskiya wannan huduba shedanci ba daidai bace dan uwana masu albarka waɗannan suna daga cikin sabubba da su ne mafarin wato rigingimin da ake samu a gidajen aure ba dukansu ba kenan mun yi magana a kan wato rashin tattaunawa kalma mai zafi da ake faɗa wa juna shigar da wasu mutane waɗanda suke third party tasirin hanyoyin sadarwa na zamani da kuma ƙarancin haƙuri a zamantakewa to abu na gaba shine batu akan mace ta fahimci cewa ita a matsayinta na mata aure tana matsayin mai sana'anta natsuwa ne ga mijinta ita mahallin natsuwa ne ga mijinta ba mahallin tashin hankali ba idan aka wayi gari aka ce mijinki baya jin daɗin zama da ke in ya tare da ke baya jin wani natsuwa ko kwanciyar hankali wani ma yana tsoron abincin da zaki bashi bai san cewa ko kin sa mishi wani makaru a ciki ba wani ma zai shigo gida ne sai ya tabbata kin yi bacci ya lallabo kamar barawo ya je ya kwanta Allah Allah yake kuma gari ya waye sai bar miki gidan kun nan cewa ke a gidan nan ke a tijara cikin baki zama abinda ake nema na mai samar da natsuwa a cikin gidan ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi mata wa'azi yake cewa idza sallatil mar'atu khamsa وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يجي دمّا تجد صلاة فللنت غلابير كما هي أزم وطن تنر مبانا كما تكيّي الأورة تنجد أبن دي حرمتا كما تي ومدن تبيّي. النبي صلى الله عليه وسلم يجي رانا الكيامة زا أبو دي متقوفوفن الجنة غبايكي دي أجي كزا أود تيمتي تشغا كمر كتي ashe aljannan mutu tana hannunta aljannan mutu tana da sauki in ku kula da wadannan kulawa da sallah yin azumi kiyaye al'aura da biyayya aure to mu tattaunawa mu ta shafi magana aure ne to yaya akai matan mu na musulmi a wannan zamanin aka hure musu kunne suna ganin biyayya aure kaskanci ne zama karkashin miji raina kai ne miji bai isa ba waye shi irin wannan tunanin na kafirai irin wannan tunanin na fasikai shi ya baza gari a cikin tunanin matan har ma wata da take daya ga mijinta sauran mata ƴan gayu wayayyu suna mata kallon bakauya sakariya lusara wacce ta mai da kanta ta mai da kanta kaskantacciya sai ce namiji ai ba haka ake ma namiji ba wallahi zai raina ki irin wannan zantutuka na shedan ya akai suka shigo cikin mu shine nake so na lissafa mana wasu daga cikin siffofin mace ta gari irin wanda za ta tsira a wajen Allah. Abu na farko daga cikin siffofinta shine tana kasancewa mai kiyaye sirrin mijinta sirrin arzikinsa, sirrin rayuwarsa, sirrin mu'amalarsu, sirrin gazawarsa, da duk wani abu wanda kika san mai gidanki ba zai so mutanen gari su sani ba. Wannan abin ana so ne ki mutu da shi a cikin zuciyarki, ba a so wani ya ji labari. To ina waɗannan siffofin, ina siffofin matan nan na yanzu, and please hide my ID don Allah. Wanda za a zo a faɗi duk wani sirrin miji tsakani da Allah ina maka dusa wani irin tijara ne wannan saboda ka siffa ta farko shi ne wadda take kiyaye a sirrin miji na biyu karanta ƙorafi mai waƙa yana cewa wala tukthir shakwa fatadhhabu bil quwa kar ki yawaita ƙorafi abinda akai sai kin ce ke ba a kyautata miki kullun kina da complaint ki masa complaint ki wa umuji complaint ki kira mamaki ki gaya mata ki gaya wa kawaye kullun ke kawai ba a iya miki ba to wannan yana cire kaunarki daga zuciyar miji miji yana waye gari ya ji ya daina marmarinki in kika cika complaint saboda haka mu kiyayi yawan complaint akan abinda miji ya gaza an miki kaza an miki kaza an miki alƙawari ba a cika ba ai ka ce kaza kuma ka sake yin kaza ai ba kaza akai kaza kaza ba ai ran nan ma na baka kaza na kuɗi na baka biya ni ba ai kai kaza kai kaza idan irin wannan complaint din karki zama mai yawan complaint. Na uku mace saliha tana zaɓen lokacin da ya dace wajen yin magana da mijinta tana duba irin maganan da irin kuma sanda ya dace a yi magana ku kalli kissar Ummu Salama radiyallahu anha kafin ta haifi tawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗanta ya rasu mijinta kafin ya dawo ta ce wa mutanen gidan kada wanda ya gaya wa mai gidana cewa ɗan shi ya rasu kuma ya fita ya ba ɗan bai da lafiya ne kafin ya dawo ta yi ma ɗan wankan gawa ta mai likafani ta lulluɓe shi ta ɓoye shi a gefe daban da mijin ya dawo ya ce ya mai jiki ta ce ai jiki ya warke ya tabbata ta yi kwalliya ta gyara jikinta ta yi mai abinci mai kyau da sauransu ba ta gaya mishi ba sai da ta ribaci rayuwarsa suka shiga ɗakin kwanansu suka yi mu'amala aure sannan yana cikin wannan nishadin sannan ta gaya masa ranshi ya baci yace ya za a yi ba za ki gaya mana abin da ya faru ba har sai na yi janaba ya tashi ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tsarki ya je gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaji kaza wani mata ta tun annabi ya ce mishi Allah ya sa muku albarka a cikin wannan mu'amala da kuka yi kuma Allah ya sa mata albarka mai ruwaya yake cewa aka haifi ɗa ya zama mutumin kirki ya zama babban mutum sai da ya haifi ƴaƴa tara wato jikoki kenan wanda dukkanin su ma da ta alqur'ani ne malamai ne a sanadiyan wannan kyakkyawar mu'amalar ta so da kake dinga zaɓar lokacin da zaki magana da miji wata ba ruwanta ko a gaban waye ko a ina ne ko za ta fara gaggawa miji ya magana da rarrafe gaba ɗaya shi ne zaki gaba ɗaya kin fita a rana ya daina sha'awar mu'amala da ke sannan mace ta gari ba ta kwamfiyarin kanta da wata sawa'un da kishiya ne ko da yayarta ko ƙanwarta ko da ƙawarta ki guje yawan yau mijinki comparison ai habiba mijinta ya mata kaza ai lantana bara ma an biya mata hajji yanzu ma za ta fi umara ai sahura ita da mijinta ga yadda suke yi kowace mijinta daban kowane mu'amalarsa daban to da kake guje ma comparison muqarana tsakanin abin da aka yi ma ƙawarki ko ƙanwarki ko ƴar uwarki ko kishiyarki ko makwabciyarki ko abokiyar aikin ka office ki ɗauka ke naki tsarin da namijinki daban kuma babu parameters babu yardstick na comparison sannan ki yi ƙoƙari duk yadda za ki yi ki tabbatar kin cuta ma 'ya'yanki girmama babansu wasu mata daga cikin kurakuransu shi ne za su yi ta cin mutuncin mai gidansu da wulaƙanta sha'aninsa har su gadawa da 'ya'yansa wannan matsalar saboda sun faɗa a gaban 'ya'yan sun kira sunan shi gatsai sun mai da shi abin zolaya har 'ya'yan masu ɗauka ya ba bamu ma ba wani mutum da za a girmama ba ne sai ga 'ya'ya musamman yara 'yan mata idan ba mun tsara da matsala da babansu sai ki ga nan da nan kawai su ma sun shiga cikin rigima sai a waye gari yanzu su kin sa musu wato mummunar ɗabi'a ta raina iyayensu wadda wannan kuma tana iya kai su ga halaka da wuya ka ga namiji ya yi wannan kuskura ya nuna ma 'ya'ya su wulaƙanta mahaifinsu amma ita mace to duk sanda take da wani matsala da baban to kawai ta so ta incorporating ɗin 'ya'yan kawai su ma su shiga rigima to wannan ba mata ce ta gari ba sannan mace ta gari daga cikin siffarta akwai yawaita addu'a ga mijinta don Allah ya ba shi nagarta Allah ya kare shi Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya ba shi halar da zai kawo musu matan magabata an san su da wannan duk sanda mijinta baya nan za ta yawaita mai addu'a za ta yi mutum ambatan shi da alkhairi sannan na gaba kuma shi ne wato ta kiyaye mishi amanar kanta duk inda kika shiga duk inda kika je ki dinga tuna cewa ke mata aure ce kuma cewa mata aure tana da boundaries na abinda za ta iya yi da irin mu'amala za ta iya yi to kar ki saki zuciya wannan boundaries ko da magana ta kama ki ko ta hulɗa ko ta mu'amala ta kasuwanci ko wajen aiki ko kin hau mota ko jirgin ƙasa ko jirgin sama ko dai inda kika je kiki sani cewa ke mata aure ce ko mata aure tana da abinda bai dace da ita ba ko da a ma'aunin al'ada akwai abin da an ga yana da tabawa wanda kawai ba mata aure ba ki kiyaye waɗannan abu na gaba ina so a nan mu ambaci wasu abubuwa waɗanda za su taimaka wajen dawo da natsuwar da muke buƙata a cikin gidajenmu abu na farko shine yawan tattaunawa da juna da yawan magana da juna a samu wani lokaci a kullum ko wani lokaci a mako wanda kowa zai aje wayarsa ya aje dai hidimarsa a kashe TV ko a zauna a yi fira in akwai wata damuwa ko tattaunawa duk a yi a wajen awa ɗaya awa biyu kamar ya zama wani meeting na gida ko wani yanayi na tattaunawa da juna sannan ambaton Allah a kodayaushe mu dinga tana wa junanmu ambaton Allah da safiya da marice mu dinga tana wa junanmu lokutan sallah ƴaƴanmu mu dinga umartar su su tsaya da sallah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha mu dinga kuma karanta alqur'ani musamman zai iya za a iya zama jalsa guda kowa ya karanta a saurara ko kowa ya karanta nashi idan akwai wanda yake da nasibi a cikin ilimi yayi mana sharhi ko bayani akan wata matsala ta addini ku ga yadda Allah zai dawo mana da natsuwa a cikin gidajenmu sannan yawaita addu'a da neman agajin Allah da kuma wato warware da gingimu ka a bari su kwana duk abin da ake ganin rigima ne to kafin ta girma a warware ta kada a kauda kai daga barinta sannan wato a yi karanta wato wannan muqaranat din gwada tsakanin wane da wancan ko wancan da wane sannan abu mafi girma shine yadda da hukuncin Allah akan matsayin da ya bai wa kowa Allah ya ba mai gida matsayin cewa shine jagora mu kuma sauran mutanen gida muna ƙasa da shi Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce wato mazaje su ne masu tsayuwa akan mata saboda abinda Allah ya yi na fifita sashen maza akan sashen mata da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu saboda haka ki dinga tuna cewa namiji din nan Allah ne ya bashi wannan matsayi mu daina jayayya da matsayin da Allah ya ba mazajin shi kuma namiji ya dinga tuna cewa matar da aka saka kashin sa Allah ne ya bashi wannan matsayi ya zama a sama kamar yadda Annabi yake cewa istausu bin nisa'i khaira ku aikata alkhairi ga mata fa innahunna awanin bainakunna su suna matsayi ne na kamar bayi a karkashin ku Annabi yace la tamlikuna alaihinna ghaira zalika ba ku da wani matsayi a saman su fiye da haka kuma Allah yace wa akhadna minkum mithaqan ghaliza mace ta dauki alkawari mai nauyi aure alkawari ne mai nauyi da ke wuyan mace wanda ya dabaibaye rayuwarta wanda kuma Allah ya ta'allaka tsiranta a wurin Allah da aurenta wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi mishi wasu tambayoyi da wasu abubuwa za ta tafi sai ya ce mata azatu ba'alin anti kina da miji tace kwarai kuwa sai ya ce yaya zaman ku tace to ya manzon Allah ina yin abin da zan iya Nabi ya ce ki ba hankali ki kula da shi yace fa innahu jannatuki wa naruki miji ya wuce kike ko zaki abin da zaki iya kwazo zaki fa sa zaki domin shine aljannaki kuma shine wutarki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace mace mai aure ta dinga tuna cewa mijinta shine aljannata idan ta yi abin da ya kamata kuma zai iya zama sanadiyar shiganta wuta idan ta ki yin abin da ya kamata saboda ka mafi girma al'amari shine sanin darajar miji da bashi matsayin shi da Allah ya bashi da yi masa biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah ba duk abin da yace ayi shi za a yi matukar bai yi biyayya da doka wace ta ci karo da ainihin hukuncin Allah ba a ƙarshe ƴan uwana masu albarka ina so in tuna mana cewa gidanki na aure shine hanyar ki ta aljanna kuma yana da bambanci tsakanin shi da sauran wurare shi wuri ne na samun natsuwa wuri ne na samun shiriya wuri ne na samun yarda duk matar da ta bar duniya mijinta ya yarda da ita to Allah ma ya yarda da ita matar ta bar duniya alhalin mijinta yana fushi da ita to Allah ma yana fushi da ita sannan kuma ki dinga tuna cewa ƴaƴanki din nan su ne bayanki ki musu tarbiyya ta gari yadda za su ci gaba da ambatanki suna miki addu'a suna roƙa miki gafara a sanda bakin sai daga cikin abubuwa uku da zai amfani mutum bayan shuɗewarsa kamar yadda kuka sani shine ɗa na gari wanda zai dinga miki addu'a sannan kuma ki san da cewa Allah madaukakin sarki ya baki darajar da bai ba wata ba akwai wata wadda ba ta samu irin mijin da kika samu din nan ba akwai wata wadda kwata kwata ma ba ta da miji akwai da Allah ya ba ta mijin amma ba ta ma ganin shi yana kan yana wasu tambogi akwai wanda Allah ya ba ta mijin bayan dan lokaci kuma sun rabu akwai wanda Allah ya ba ta mijin bayan dan lokaci kuma Allah ya mai rasuwa duk waɗannan suna cikin fama suna cikin wata jarabawa ke kuma kina tare da mijinki da ran shi da lafiyar shi kuma da ranki da lafiyar ki kuma kullun kuna tare amma kin ki gode wannan ni'ima to ki sani da cewa wannan ni'ima idan baki gode wa Allah akan ta ba wata ran zaki waye gari babu ita abin da ya faru da waccan zai iya faruwa da ke mutuwar miji mutuwar aure ko wani abu da zai sa ya zama ba kwa tare kullum sai yana iya zuwa kanki kuma a lokacin za ki gane a shida kin yi wasa da damarki da aka tunye zai za ki amfani da damarki saboda ta amfane ki a nan gaba don uwa masu albarka wannan ita ce takaitacciyar nasihar da dama nake so na gabatar mana akan wannan a ainihin wato matashiya game da cewa gidan mace musulma ba wurin rigima ne da fitina ba a wuri ne na samar da nutsuwa da zaman lafiya da alkhairi da tarbiyya ku yi kokari ki raba gidanki da duk wasu tashin tashina da rigingimu da fadi tashi waɗanda za su mai da shi ya zama wuri ne wuya sha'ani wanda za su mai da shi ya zama wuri wanda mai gidan ma zai jin daɗin gidan karki damu da maganganun mutane a gefe karki damu da irin surutai da kike ji ana fara karki damu da ra'ayoyin ƴancin mata karki damu da irin abinda suke fada a social media wata na iya zuwa social media ta ba ƴan uwa mata mummunar shawara ita kuma ta koma ta lallaba mijin ta kallalle shi ta koma ta cigaba da biyayya a social media kuma ta ce a hutsare a bokare a yi taurin kai ita kuma ba shi take yi ba a alkhairin da ke cikin gidajenmu shine biyayyar Allah da biyayyar shari'arsa abinda kuma zai zama mana fitina ko sharri shine kin bin Allah da kin bin shari'arsa saboda haka mu yawaita addu'a da neman dace daga Allah madaukakin sarki da kuma neman falalarsa sannan mu yi haƙuri da halin da muka samu kanmu Allah madaukakin sarki zai cika mana ladanmu sakamakon haƙurin da muka yi zan dakata a nan insha Allah saboda akwai tambayoyi sai mu duba su mu ga in akwai za su iya shiga kafin a yi wato kafaratul majlis na'am wannan take cewa mallam yau mahaifiyata ta cika shekaru 26 da rasuwa mallam ina barin addu'a da fatan Allah ya ci gaba da mata rahama to ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ta tana cikin ni'ima Allah ya fada da kabarinta ya zama rauda min riyadil janna Allah ya hana kabarinta daga ya zama hufratun min hufurin niran da ita da sauran magabatanmu cikin iyaye da ƴan uwa da malamai da sauran musulmi duka muna musu addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya karba ayyukan su kyawawa Allah ya kauce kai game da kurakuran su mu kuma mu ma da muke raye Allah ya gafarta mana ya sa mu cika da imani zamu sanya addu'a ma har ila yau ga mahaifin Ustaz Sani wato na'ibin wannan masallaci wanda muke muhadara tare da shi a jiya ko shekaran jiya kenan da yamma Allah ya mahaifinsa shi ma rasuwa shi sa mai baku ban shi ba kuma ya tafi garin su dan halartar jana'iza da sauransu muna mai addu'a shi ma Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ba iyalai haƙuri da juriya na wannan rashi da suka yi kuma kamar yadda wannan baiwa Allah ta rubuta haka ya kamata kowa ya ci gaba da addu'a ga iyayensa da magabatansa mai yawaita fadin Allahumma ghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka gafarta ma iyayena ka musu rahama kamar yadda suka raine ni ina karami idan kuma suna raye a cikin musu addu'a Allah ubangiji ya sa su gama lafiya da mu da su gaba ki daya za mu saurara nan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.